نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أنا من قيسوة الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma na masallacin cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci na Lahadi 2 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 1446 wacce take daidai da 2 ga watan Maris na shekara ta 2025 wannan majalisi namu na biyu wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma ajiya muna bayani ƙarƙashin aya ta 30 daga sura ta 2 suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake bijiro wa mala'ikunsa cewa zai halicci halitta wanda ya mata laƙabi da khalifa ya sanya ta a ban ƙasa to gabar da muka je gare shi ba mu kai gaci ba gabar da muka je gare ta ita ce me yasa Allah to malamai sun yi kokarin bankado hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shaida wa mala'ikunsa cewar zai sanya kalifan san kasa farko da malamai suka ambata suka ce Allah madaukakin sarki magana da mala'ikunsa cewar zai sanya kalifansa a ban kasa dan su yi tambaya idan kuma suka yi tambaya sai a ba su amsa wannan ita ce hikimar wani zai ce to abun bai fito fili ba abinda malamai suke so su nuna shine to ya nuna wa bayinsa muke cewar ana samun ilimi ne tare da tambaya yanzu da ya ce wa mala'ikun musa duhu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fas'alu
ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
wannan umurni ubangiji ya bamu mu bayinsa yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in kun kasance ba ku da ilimi ba ku sani ba dangane da mas'aloli na addini me yasa dan kada ku yi ibada wa Allah bisa jahilci domin duk ibadar da aka yi wa Allah bisa jahilci Allah ba karban wannan ibadar ba a bada uzuri wa jahili da jahilcinsa a yayin da ya yi ibada a ce a tunda jahili ne an daga masa kafa an karbi ibadan Allah baya haka ba ka da ilimi to tambayi malamai amma idan kai ka yi ibada ce a baya karbanta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar sallar layya albara ibn azib Allah ya yarda da shi gabanin ya fita ya je filin idi sai kamo dabbarsa ta layya sai ya yanka aka fede aka gyara aka dafa aka ci nama aka koshi sai aka yi wanka aka shirya sai aka tafi filin idi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai aka yi sallah, sallah idi. Da aka idar sai manzon Allah ya tashi yana kuduba, yana cewa duk wanda yayi sallar mu irin wannan, ma'ana sallar idi. Sannan baya ga haka ya yanka abin layyansa kamar yadda muka yi, to wannan ya dace da sunnar sunnan mu. Sai ji annabi sai da ya gabatar da sallar idi ya ambaci yanka, sai ce ya rasulullah ina da magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bismillah, ya ce ni na yi gaggawa na yanka dabba ta talayya, saboda na ji kana kwaɗaitarwa ce ranar sallar idi ranar ci ne da sha, to sai na so a ce dabban layya tawa ta zama abu na farko da za a fara karin kumallo da shi tun da ranar ci ne da sha gabanin azo filin idi. Annabi sai ce masa shatu ka shatu lahmi, akuyanka da ka yanka ku dai kawai kun ci nama amma ba kai ibada ba. A nan gurin bai sani ba kan cewar ba a yanka bai sani ba, yanzu ya aiki da me, ya aiki da jahilci, amma da ai sai a masa uzuri ko a ce bai sani ba, an daga masa kafa amma gaba kar ka sa su kafa, yanda kai ka waye ko ka san yanayi da dokoki na tuki shi bai sani ba. Idan sun yi abin da bai dace ba ko ka tubara a daga musu kafa dube daga inda suka fito, kar ya zamanto ana kausasa musu harshe, ana zage su, ana tsine musu, ana la'anta su, hakan bai dace ba. Ba haka bane ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ana san Malik yace Allah Allah muke, balaraban ƙauye shigo ya ta tambaya manzon Allah, annabi kuma duk abin da aka tambaye shi sai ya bada amsa akai sallallahu alaihi wasallama. Balaraban ƙauye ce masa mata sa'a, yaushe za a yi tashin alkiyama? Annabi yace ma za a adatta laha, yanzu an gaya maka ran da za a yi tashin kiyama ba shi zai amfane ka ba, abin da zai amfane ka wani tanadi ka yi wa tashin kiyama. Sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi ɗan Abbas mun san babban masanin tafsiri ne, kuma Allah ya bashi fiqhun addinin musulunci. An masa tambaya bima adraktal ilm, yaya aka yi ka tara ilimi? Amsar da ya bayar ya ce adraktul ilma bilisanin sa'ulin wa kalbin aqulin wa badanin ghairi malulin. Wannan Ibn Kathir ya kawo wannan lafazi na Ibn Abbas a cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya. An tambaye shi ya akai ka zama mai ilimi haka, kogi, dan malamai suna kiransa kogi, kogi na ilimi saboda tarin iliminsa. Yace dalilin da yasa ya tara ilimi, amsa ta farko da ya bayar sai ce bilisanin sa'ulin, da harshe mai yawan tambaya, duk abin da ya shige masa duhu a mas'alar addini, baya jin nauyi, baya jin kunya, zai tambaya akai, a masa bayani, a masa shari'i, a masa ƙarin bayani. Wannan dalili na farko kenan cikin dalilan da suka sa Abdullahi ɗan Abbas ya tara ilimi. Ya ce wa kalbin aqulin, da kuma zuciya mai riska mai fahimta, wato Allah ya bashi kaifin basira. Wa badanin ghairi malul, da kuma jiki wanda ba mai gajiyawa ba, ba mai kosawa ba, ma'ana ba shi da lalaci, kenan ilimi ba a samun sa da lalaci. Hudhaifa ɗan Yaman, Allah yarda da shi, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ake masa laƙabi da sahibu sirr, ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yakan yi sirri da shi wanda bai yi da sauran sahabbai ba, yakan bankaɗe masa wane munafiki ne, wane munafiki ne, wane munafiki ne, sauran sahabbai kuma ba tare da sun sani ba. Sayyidina Umar yakan haɗi da shi ya ce Annabi ya lissafa ni cikin munafukai, sai ya ce a baka cikinsu. Yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa ana as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani. Yace mutane a nan gurin yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun kasance suna tambayar manzon Allah akan alkhairi, me zan yi in dace da yardar Ubangiji, me zan yi in dace da ramar Ubangiji, me zan yi sa in shiga aljanna, galibi tambayoyin su kenan. Yace ni kuma in na tashi bana tambaya kan alkhairi, tambaya ta ina yi ne akan sharri, kar ka dauka yana yi dan ya zama masharranci, a tsoron kar ya sharrin ya riske shi ko ya fada cikin sharrin ba tare da ya sani ba. Araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif ash-sharra yaqa fihi. yace nayi kokarin sane sharri ba dan in zama masharranci ba in ji wani mawaki wanda bai san sharri ba zai iya afkawa cikin sa ba tare da ya sani ba to wannan yasa Hudhaifa dan Yaman in ya tashi tambayoyin da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa ne akan sharri tsoran kariya afka cikin sharrin ba tare da ya sani ba to wannan yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tambayoyi da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba su amsa sai zama sun tara ilimi wanda yake mai tarin yawa to hasali ma sautari da dama akan koyar da mutane da tambaya zaka yi tambaya akan abin da kake ga mutane ba su sani ba koda kai ka sani ba dan komai ba dan mutane su samu ilimi ba haka mala'ika Jibril yayi wa annabi ba sallallahu alaihi wasallama a hadisin da aka samo daga sayyidina Umar Allah yarda da shi Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu mun yi isharar hadisin a majalisin mu na jiya wanda Imam Nawawi ya kawo shi arba'una hadith shine hadisi na biyu bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har zuwa karshen hadisin hadisi ne wanda yake mai tsayi mala'ika Jibril yazo yana tambaya annabi akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan wannan tambayoyi yake taiwa manzon Allah yana bashi amsa akhbirni anis sa'a ya tambaye manzon Allah akan musulunci ya tambaye shi akan imani ya tambaye shi akan kyautata ya tambaye shi akan tashin kiyama tambayoyi hudu yayi wa manzon Allah na hudun manzon Allah ya ce masa shi bai sani ba shi ma mai tambayar bai sani ba kenan ba wanda ya sani sai Allah to sai tambaya ta karshe ta biyar yace to akhbirni an amaratiha ka bar labari game da alamomin tashin alkiyama annabi ya bayyana masa sai tashi abun sai ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina Umar ya Umar atadri man sa'il Umar ka san wannan mai tambaya sayyidina Umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani mai annabi ya ce masa a karshe fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum dinakum ai shi jibrilu ne ya zo ne dan ya sanar da ku addinin ku amma ta wace hanya bi wajen sanar da su addinin hanyar tambaya shine malamai suka ce da tambaya ake koyar da mutane ilimin addinin musulunci to sai zaman to duk wanda zai tambaya akan mas'alar da ta shige masa duhu ta addini wannan abun jinjinawa ne gurin Ubangiji subhanahu wataala abun jinjinawa ne gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun jinjinawa ne gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ummuna Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take jinjina da yabo wa matan Madina saboda yanda suke tambayoyi kan mas'alar addini tace ni'man nisa'u nisa'ul ansar tace madalla da mata matan mutan Madina me yasa ta musu wannan yabo tace lam yakun yamna'uhunna alhaya'u an yas'alna 'aniddini kunya bata hana su tambaya kan mas'alolin addini wa an yatafaqahna fihi ko kuma su yi kokarin fahimtar mas'aloli na addini saboda kunya bata hana su sai ta musu jinjina da yabo to saboda haka ƴan uwa malamai suka ce dalilin da yasa Ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya bijiro da wannan batu wa mala'iku cewar inni ja'ilun fil ardi khalifa Ubangiji yana so su yi tambaya in sun yi tambaya a ba su amsa sai zama sun samu ilimi to yana mana ishara mu bayinsa cewar ta hanyar tambaya za mu samu ilimin addininsa ta yadda za mu bauta masa ba tare da jahilci ba wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Ubangiji subhanahu wataala ya bijiro da wannan batu ga mala'ikunsa alaihimus salam hikima ta biyu da malamai suka ambata suka ce Ubangiji ishara yake mana a wannan gabar da ya ce wa mala'ikunsa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na a ban kasa Ubangiji ishara yake mana kan muhimmancin neman shawari in ka tashi zakai abu tare da cewa shi ba shawarin yake nema ba amma ya bijiro da shi ga mala'iku su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan abin da zai gudanar dan ya nuna mana muhimmancin neman shawari duk da shi Ubangiji ne duk kuma abin da yayi ba wanda zai ce me yasa sannan aikin Ubangiji babu kuskure ciki duk abin da Ubangiji yayi daidai ne to amma mu dan ya karantar da mu bayansa kan muhimmancin neman shawari in ka tashi zaka yi aiwatar da wani abu sai ya bidiro da wannan batu ga mala'iku alaihimu salam mala'ikunsa. Shi yasa a gurare daban-daban cikin Alkur'ani ya umurci manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yin shawari in ya tashi zai zartar da abu.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
wannan aya da alaran ma karanta mana cikin ta Ubangiji yayi umurni wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da in ya tashi zai aiwatar da wani abu to ya nemi shawarin sahabbansa. Yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda rahamar Allah ne ka zamanto mai taushi mai sauki gare su ga sahabbai. Annabi mai sauki daga sahabbai, baya mu'amalantar su da zafi, baya mu'amalantar su da ɗacin rai, yana mu'amalantar su da taushi da sauki. Shine Allah ke bada labari, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda rahama Allah ne ka zamanto mai taushi gare su. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, da a ce ka zama mai zafi mai ɗacin rai wajen mu'amalantar su da duk sun tarwatsa da duk sun watse daga gare ka. Allah ya ce fa'fu anhu, in sun yi maka abin da bai dace ba, in sun maka karan tsaye, in ba su kyauta maka ba, ka musu afuwa. Wastaghfir lahum, ka nema musu gafarar Ubangiji. Washawirhum fil amr, da al'amarin da ka tashi za ka yi ka nemi shawarar su. Duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kange shi daga aikata kuskure, to amma me yasa Ubangiji ya masa umurni ya nemi shawarinsu? Dan a karantar da mu a nuna mana muhimmancin neman shawari. In ka tashi za ka zartar da wani abu, shine masu hikima suka ce ma khaba man istashara, du mai neman shawari bai taba tabewa ba. Wa ma nadima man istakhara, duk kuma wanda zai istikhara in ya tashi zai aiwatar da wani abu bai taba yin nadama ba. To ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wani abu da ya bijiro masa yakan nemi shawari daga gurin sahabbansa. Akwai misalai wanda suke masu tarin yawa cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen neman shawarin sahabbansa gabanin ya zartar da kowane irin abu. An yi kazafi wa matarsa Ummuna Aisha Allah ya da ita, wanda abun ya ɗaga manzon Allah hankali kamar yadda ita ma ya ɗaga mata hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga bibiyan sahabbansa yana neman shawarinsu ya ji menene ra'ayoyinsu game da wannan kazafi da aka yi wa matarsa. Ya nemi shawarin Sayyidina Umar, ya nemi shawarin matarsa Zainab, ya nemi shawarin baiwar Ummuna Aisha da ta ƴanta Barira, kowanne kuma ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama shawari wanda yake nagartacce sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ya zo duk sanda ya zo fita yaki yakan shawarci sahabbansa, galibin ya kukuwansa da ya fita yakan ji menene ra'ayoyinsu dangane da fita yaki din ko kuma yanda za a shirya wa yaki din. To malamai suka ce hikimar da ta sa Ubangiji ya bijiro da wannan magana ga mala'ikunsa dan ya nuna mana muhimmancin neman shawari bisa ga duk abin da bawa ya tashi zai aiwatar. Wannan hikima ta biyu kenan. Hikima ta uku da malamai suka ambata da ta sanya Ubangiji yake cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, suka ce dan Allah ya nuna wa mala'iku girman wannan khalifan nasa da zai wanzar da shi a ban kasa. Shi yasa Allah ya ambace shi gurin mala'iku mala'ul a'la, rinduna wanda suke madaukaka su ne mala'iku. Allah sai ya ambace shi a gurinsu dan ya nuna musu kimarsa da girmansa da matsayinsa a gurin Ubangiji. Shi yasa ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa. To waɗannan su ne hikimomi guda uku da malamai suka ambata da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da zai halicci Annabi Adam ya wanzar da shi a ban ƙasa ya bijiro da hakan ga mala'ikunsa alaihimus salam. To martanin da mala'iku suka mayar wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Wannan shine martanin da mala'iku suka yi bayan Ubangiji ya bayyana musu cewar zai sanya kalifansa a ban kasa. Suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, shin yanzu ya Ubangiji zaka sanya a ban kasa man yufsidu fiha, wanda zai barna a kanta, wanda zai barna a cikinta, duk wani aiki na sako barna ne. Saboda haka wanda zai yi barna a ban kasa ya aikata ayyuka na saba maka kana Ubangijinsa, yanzu ya Ubangiji zaka sanya irin wannan ka wanzar da shi a ban kasa. Wa yasfiku dima'a, kuma ya zubda jini. Tambaya a nan gurin cewa da suka yi ataj'alu fiha man yufsidu fiha, shin yanzu zaka sanya a ban kasa wanda zai barna a ban kasa, shin zubar da jini ba barna bane? Barna ne. To me yasa suka sake maimaita shi? Yanzu da suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu zaka sanya a ban kasa wanda zai barna a ban kasa, ai zubda jini ya shiga ko? To me yasa suka sake kebe shi da ambato? Suka ce wa yasfiku dima'a, kuma ya zubda jina ne. Malamai suka ce dan su yi ishara zuwa ga illa da hatsarin zubda jini, duk da cewa a nan ya shiga ƙarƙashin barna. Tunda barna lafazi ne ga magari, kowane irin aikin sako za a iya kiransa da barna. Shirka barna ce, bid'a barna ce, zina barna ce, shan giya barna ne, sata barna ne, cin riba barna ne, saba wa iyaye barna ne, gaba tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa barna ne, cin zarafin musulmi barna ne, zubar da jinin musulmi barna ne. Kaga waɗannan duka barna ne. To amma tare da haka sai suka kebe zubar da jini da ambato don su nuna hatsarinsa. Kuma tabbas zubda jini yana da hatsari. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi sallama a hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Amr dan As, Allah da shi da babansa gaba daya, wanda Imam Tirmidhi ya fidda hadisin cikin sunan ɗinsa, haka nan Imam Nasa'i shi ma ya fidda shi cikin sunan ɗinsa, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin cikin silsilatul ahadithi sahiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la zawalud dunya ahwanu ala llahi min qatli nafsin muslimin min qatli rajulin muslimin. Ka gusar da duniya gaba daya da abin da ke cikin ta yafi sauki gurin Ubangiji subhanahu wataala sama da ka gusar da ran mutum musulmi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aga wanda yake nuna girman wannan al'amari na zubar da jinin musulmi, a zubda jinin musulmi a salwantar da ransa, wannan al'amari ne mai girman gaske. To a wani guri kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana cewar da a ce mutan halittun da suke rayuwa a sammai da halittun da suke rayuwa a kasai za su yi taron dangi wajen kashe rai kwaya ɗaya ta mumini da dukansu sai Allah ya sa su auta saboda girman rai a gurin Ubangiji. To shi yasa a nan gurin mala'iku sai suka kebe zubar da jini da ambato saboda illarsa a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, alhali su ba sa barna, mala'iku ai ba sa barna, sannan kuma ba sa zubda jini. Menene aikinsu? Sai suka ambaci aikinsu a nan, suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika, alhali mu muna tsarkake ka, tsarkakewar da ke tare da gode maka, tsarkakewa tsarkake ka daga jingina maka duk wata nakasa, muna tsarkake ka da a jingina maka wata nakasa. Jingina wa Ubangiji da wannan nakasa ce. To mala'iku suna tsarkake Ubangiji daga jingina masa da a sanya wa Ubangiji kishiya sa'a, wannan nakasa ce. Mala'iku suna tsarkake Ubangiji daga haka din. Shine wa nahnu nusabbihu bihamdika, mu muna tsarkake ka daga jingina maka tawaya ko na ƙasa. Tsarkake wanda ke hade da gode maka, sa'annan kuma wa nuqaddisu laka, har ila yau muna tsarkake ka, tsarkake kan da muke tabbatar maka da duk wani abu da ya cancanta a jingina maka, nan nusabbihu bihamdika, nan nuqaddisu laka. Duk in an zo a Hausa ana cewa tsarkakewa, nusabbihu muna tsarkake ka, nuqaddisu muna tsarkake ka. Amma akwai bambanci tsakanin nusabbihu da nuqaddisu, akwai bambanci tsakanin at-tasbihu da at-taqdisu. In an ce at-tasbihu shine ka tsarkake Ubangiji subhanahu wataala daga jingina masa na kasu, yanzu gangedi na kasu ne ga Ubangiji, to a tsarkake Ubangiji daga jingina masa gangedi. Shirka wa Ubangiji na kasu ne, to a tsarkake Ubangiji daga yi masa shirka, shine subhanallahi amma yushrikuna. Ubangiji ya tsarkaka dangane da abin da suke masa shirka, su hada shi da shi. To an ce at-tasbihu shine tsarkake Ubangiji subhanahu wataala daga jingina masa tawaya, daga jingina masa na kasu. In kuma aka ce at-taqdisu, tsarkake Ubangiji tare da tabbatar masa da siffa ta kamala. Ubangiji yana da siffa wacce take ta kamala. Ubangiji yana da ilimi, ilimi kamala. To tabbatar masa wannan at-taqdisu. Ubangiji yana da siffa ta tausayi, siffar tausayi kamala ce, to tabbatarwa Ubangiji wannan taqdisu. Ubangiji yana da siffa ta girma da daukaka, tabbatar masa wannan siffar kamala ce, to wannan tabbatar masa sunansa taqdis. Kenan at-tasbih shine korewa Ubangiji abin da bai kamata a jingina masa ba. At-taqdis tabbatarwa Ubangiji abin da ya kamata a jingina masa na kamala da cika. To wannan duka ayyukan mala'iku ne. Shi yasa suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika, mu muna tsarkake ka, tsarkake wanda ya kunshi kore maka duk wani abu da yake tattare da nakasa. Sannan wa nuqaddisu laka, muna tabbatar maka da duk wata siffa ta kamala ta hanyar tsarkake ka. Wannan su ne ayyukan da mala'iku suke yi wa Ubangiji subhanahu wataala. To me yaya tasbihin mala'iku yake ne? Wane irin tasbihi suke yi wa Ubangiji? Malamai sun faɗi nau'uka guda biyu. Wasu suka ce tasbihin da mala'iku suke yi wa Ubangiji normal tasbihi ne da muka sani, shine subhanallahi wa bihamdi. A wannan tasbihi subhanallahi wa bihamdi, to wannan abin da mala'iku suke kenan, ba dare ba rana. Kullum aikin mala'iku subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, 24 hours aikin su kenan. Shine ma'anar wa nahnu nusabbihu bihamdika, muna tsarkake ka tare da gode maka, shine subhanallahi wa bihamdi. Wannan shine aikin su, ba dare ba rana, kuma ba sa gajiya. Shine Allah ya ce yusabbihuna al-layla
wan nahara la yafturun.
Allah madaukakin sarki ya ce yusabbihuna al-layla wan nahara, suna tasbihi wa Allah madaukakin sarki dare da wuni. La yafturuna, ba sa gajiya. Shine subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. An samo hadisi daga Ubadata dan Samit, Allah ya yarda da shi, daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya yarda da shi, yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganu da bawa yake yi na neman yarda Ubangiji, na neman kusaci zuwa ga Ubangiji, wanne ne kam yafi falala? Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amsar da manzon Allah ya bayar yace mustafahu Allahu li malaikatihi aw li ibadi, shine maganar da Allah ya zaba wa mala'ikunsa ko kuma ya zaba wa bayinsa. Wane irin magana ne wannan? Subhanallahi wa bihamdi, wannan shi Allah ya zaba wa mala'ikunsa, shi suke yi ba dare ba rana. To anan shine mala'iku suke ambatan irin ibadar da suke yi wa Allah ta tsarkake Ubangiji. Mafi ficin lafazi da bawa zai faɗi wanda Ubangiji yake so ya yarda da wannan lafazi, to su suna yin wannan din. Sannan kuma suna tsarkake Ubangiji ta fuskar tabbatar masa da siffofi na kamala. Wannan fassara ta farko kenan da wasu malamai suka yi dangane da tasbihin mala'iku. Suka ce tasbihin mala'iku shine subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Wasu malaman kuma suka ce tasbihin mala'iku shine sallah, cewa da suka yi wa nanu nusabbihu bihamdika, ma'ana mu muna maka sallah kuma muna gode maka. Ibn Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa, yace kullu ma fil qur'ani min at-tasbih فالمراد منه الصلاة duk wani lafazi da yazo cikin alqur'ani na tasbih abinda ake nufi da shi shine sallah kenan anan da suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika abinda suke nufi shine mu muna maka sallah sallar da take kunshe tare da gode maka kenan tasbih mala'iku anan malamai sun fassara shi da fassarori guda biyu fassara ta farko suka ce tasbihi dai da kasani ita ce mala'iku suke yi wa ubangiji subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi fassara ta biyu suka ce tasbihin mala'iku ita ce sallah kaman ibnu abbas an samu wannan daga gare shi Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya to ɗan uwa wannan magana da mala'iku suka yi wajen mai da martani wa ubangiji a yayin da ya ce musu zai sanya kalifansa a ban ƙasa suka ce a taja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shin za ka sanya a ban ƙasa wanda zai yi barna ya zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu muna maka tasbihi tare da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka me yasa suka yi wannan maganar wa ubangiji shin sun yi wannan maganar ne dan fito na fito da ubangiji ko kuma sun yi ne don hasadawa kalifan da Allah zai sanya a ban ƙasa ba ɗaya cikin biyun nan saboda su mala'iku Allah ya siffanta su cewar ba sa masa fito na fito ba sa kuma saba masa to saboda haka wannan lafazi nasu ba zai yi a kalle shi da fito na fito ba saboda Allah ya musu shaida ta cewar su ba sa taba saba masa kuma ba sa taba fito na fito da ubangiji subhanahu wataala da diman da'iman suna cikin da'a wa ubangiji la ya'sunallaha ma amaruhu umurnin ubangiji ba sa saba saboda haka ba za su yi lafazi da zai zamanto na rashin girmamawa wa ga ubangiji wannan na farko kenan na biyu tunda ba sa aikata aikin sabo kaga hasada kuma ai sabo ne to ba yadda za a yi sai hasada wa dan adam to yanzu wannan lafazi nasu da suka yi cewa ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima a wani madauka za a dauki wannan lafazi ko kuma taya za a kalli wannan lafazi nasu me yasa suka yi wannan lafazi kaga na farko dai mun ce ba su yi badan hasada wa dan adam na biyu kuma ba su yi badan fito na fito ga hukuncin ubangiji tunda yanzu ubangiji ne ya yi hukunci kan cewar zai sanya kalifansa a ban kasa to me yasa mala'iku suka yi wannan magana nan ma malamai sun yi kokarin zakulo mana hikimar da ta sa mala'iku suka yi wannan magana wa ubangiji subhanahu wa ta'ala hikima ta farko suka ce mala'ikun nan da suka duba kalmar khalifa da Allah ya ce zai sanya a ban kasa sai suka ga daga cikin ma'anonin khalifa shine wanda yake gyara bisa ga barnar da aka yi to in har zai gyara bisa ga barnar da aka yi wannan yana nuna kenan za a samu barna daga gare shi to in har za a samu barna daga gare shi to me zai sa a sanya wanda zai zo yayi barna tunda su ba sa barna ubangiji ya bar wanda zai zo yayi barna ya saba masa su tunda ba sa barna ba sa saba masa ya takaita da su kenan su ba sa so ne a saba wa ubangiji shi yasa suka yi wannan batu wa ubangiji wannan hikima ta farko kenan da malamai cikin malaman tafsiri suka ambata hikima ta biyu ita ce wanda mun karanta ta jiya a maganar Imam al-Baghawi cikin tafsirinsa da suka duba suka ga waɗanda suka rayu a ban ƙasa aljanu ne ai Imam al-Baghawi je mun nakalto maganarsa yace Allah madaukakin sarki da ya tashi halittar da ya fara yi ita ce halittar mala'iku da ta aljanu mala'iku sai Allah ya ajiye su a sama aljanu kuma Allah ya sauko da su ban ƙasa to aljanu da Allah ya sauko da su ban ƙasa sai suka yi barna a ban ƙasa suka zubta jini a ban ƙasa Allah sai ya turo wata runduna ta mala'iku ta zo ta yaki waɗannan aljanin da suka yi barna suka zubta jini ƙarƙashin jagorancin Iblis to da rundunan nan ta mala'iku ta zo ta yaki aljanin da suka yi barna a ban ƙasa suka zubta jini sai ta fidda su daga cikin garuruwa da suke zaune suka koma suna rayuwa a dazuka wasu suna rayuwa cikin duwatsu wasu kuma a tsibiri ya zamanto nan ne gurin rayuwarsu to sai su mala'ikun da suka yi wannan aiki sai Allah ya wanzar da su a bankasa. To shine yanzu Ubangiji yake ga mala'iku cewa zai sanya khalifan sa a bankasa. Mala'iku sai suka duba to ah yanzu khalifan da za a sa ai zai iya yuwa irin waɗanda suka gabace shi ne aljanu waɗanda suka yi barna suka zubda jini to shi ma wannan din fa in yazo zai yi irin na wayancan zai yi barna kuma zai zubda jini to zai sa Ubangiji ya sa shi a bar mu mana mutun da ba ma barna ba ma zubda jini wannan shine dalilin da yasa suka yi wannan maganar wa Ubangiji subhanahu wataala wato hikima ta biyu da wasu daga cikin malamai suka ambata to akwai hikima ta uku da wasu daga cikin malamai suka ambata wanda ina ga lokaci ba zai ba mu damar ambatan wannan hikima ta uku din ba to amma dai wannan dai kokari ne malamai suke yi su fito da hanzarin mala'ikun nan saboda bai dace bayin Allah na kware irin waɗannan musulmi ya sake harshen sa akan su ba to Allah subhanahu wataala amsan da ya mayar musu sai ce inni a'lamu ma la ta'lamuna inni a'lamu ni mafi sanin abin da ku ba ku sani bane Allah ya mayar musu da wannan martani cewa inni a'lamu ma la ta'lamu wannan lafazi da Ubangiji yayi na mayar da martani wa mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamun malamai suka ce za a kalle shi ta fiskoki guda uku fiska ta farko da Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna ai ni na san maslahar da wannan khalifan da zan sanya a ban kasa ya kunsa wanda ku ba ku sani ba saboda a cikin sa ne za a samu annabawa a cikin sa ne za a samu manzanni a cikin sa ne za a samu shahidai a cikin sa ne za a samu masu gaskiya a cikin sa ne za a samu malamai wanda suke masu aiki a cikin sa ne za a samu waliyai na kaga wannan duk mala'iku ba su sani ba to su mala'iku bangaren da suka yi kallo bangaren barna ne to Allah kuma ya san cewar a cikin wannan zuriya ta wannan khalifa da zai sanya ba dukan su bane suka taru suka zama da ba dukan su bane za su yi ta barna ba dukan su bane za su yi ta zubda jini a cikin su akwai wanda ba su san barna ba inda barna ta yi daban su ma inda suka yi daban su ne annabawa da manzanni to Allah madaukakin sarki ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ma'ana ni na san mafi sanin abin da ba ku sani bane saboda wannan khalifan da kuke gani kuke ga banda barna ba abin da zai yi to fa a cikin sa akwai wanda kwata-kwata ma ba sa barna wannan ni na sani wanda ku ba ku sani ba to akwai dalilai da dama da malamai suka kawo na tafsiri musamman Ibn Kathir a cikin littafin sa Tafsirul Qur'anil Azim da yake ƙara fito da wannan lafazi na Ubangiji na cewar inni a'lamu ma la ta'lamun cewa cikin wannan halitta wacce Allah madaukakin sarki zai halitta ta khalifa ya sanya ta a ban kasa zuriyarsa suna tattare da alkhairi ba dukan su bane suka taru suka zama daya akwai hadisi da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samu daga Bukhari da Muslim Allah ya yarda da su gaba daya ya musu rahama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annal mala'ikata idza sa'idat ila rabbi mala'iku in sun hau sama sun tafi gurin Ubangiji subhanahu wataala bi a'mali ibadi da ayyukan bayinsa mala'iku suna zuwa su yi duty akwai wanda za su zo su yi aikin wuni sai su tashi su tafi da ayyukan da bayi suka yi na wuni gurin Ubangiji akwai wanda za su zo su yi aikin kwana sai su tashi da ayyukan bayi da suka yi na dare sai su tafi da shi gurin Ubangiji to shine annabi yake ba da labari cewa mala'iku in suka hau suka tafi gurin Ubangiji da ayyukan bayi sa'alahum sai Ubangiji ya tambaye su wa huwa a'lamu alhali shi yafi su sanin duk abin da yake ya kawo duk abin da ya faru Ubangiji yafi su sani sai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi lokacin da kuka taho yaya kuka bar bayina me kuka bar su suna yi mala'iku sai su ce ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun je mun karbi aiki mun tadda su suna sallah sannan yanzu kuma da aikin mu ya kare mun taho mun bar su suna sallah suna canjin lokaci a lokacin sallah asuba mala'ikun da suka kwana lokacin asuba suke tafiya waɗanda kuma za su wuni da asuba za su zo to kaga wanda suka zo da asuba za su zo su tarar da bayin Allah suna sallah asuba
sai lokacin canjin aikin su na wuni kuma lokacin sallar la'asar mala'ikun da suka wuni da la'asar za su tafi waɗanda za su kwana kuma za su zo da la'asar sai zama yanzu wanda suka wuni sun tafi bayi suna sallar la'asar sun zo kuma aikin wuni bayi suna sallar asuba to sai su bada wannan shedar wa ubangiji cewa ya ubangiji lokacin da muka je gurin bayinka mun tadda su suna sallah yanzu ma da muka taho mun baro su suna sallah to kaga wannan duka ya kunshi martanin ubangiji inni a'lamu ma la ta'lamu ni mafi sanin abun da ku ba ku sani bane cewa bayin nan nawa cikin su akwai nagartattu waɗanda ibada suka sanya gaba basu san aikin sako ba basu san zubda jini ba saboda haka bai kamata ku musu kudin goro ba kenan mala'iku yanzu kudin goro suka yi wa waɗannan halittu ƴaƴan annabi Adam to sai ubangiji yake nuna musu cewar a anifa akwai ilimin da na sani wanda ku ba ku sani ba shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace ana daga ayyukan bayi wanda suka yi na wuni gabanin dare yanzu sannan ana daga ayyukan bayi na dare wanda suka yi gabanin wuni yanzu wannan fiska ta farko kenan da ta sanya ubangiji yace musu inni a'lamu ma la ta'lamun saboda a cikin wannan zurriya na wannan khalifa akwai wanda aikin alkhairi suka sani basu san aikin sharri to sai fiska kuma ta biyu da ta sa ubangiji yace musu inni a'lamu ma la ta'lamun saboda a cikin su za a samu iblis iblis kuma duk wani mai sako zai biyo bayan sa saboda haka ni na san abin da ba ku sani ba na in aikin barna kuke fadi to a cikin ku za a samu iblis iblis kuma yafi kowa aikin barna wannan khalifan da zan sanya a ban kasa ƴaƴan sa da za su zo su yi barna shi iblis shi zai kauda kafafun su to saboda haka in kun yi wannan batu cewa ku kuna tasbihi kuna tsarkake ni bakwa barna to ai a cikin ku za a samu wanda yafi kowa barna shine ma'anar inni a'lamu ma la ta'lamu ni mafi sanin abin da ba ku sani bane ta yadda za a samu wanda zai fito daga cikin ku wanda yafi kowa barna kenan kar ku jingina barnar ga iya shi khalifa da zurriyarsa da za su zo su rayu a ban kasa wannan ita ce dalili na biyu ko fiska ta biyu da ta sanya Allah madaukakin sarki yace wa mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamu to anan waɗannan wannan ayar da muka karanta ɗan uwa babban abin da zamu fahimta shine ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa hikima irin tasa wannan tattaunawa da ta faru tsakanin sa shi da mala'ikunsa ya nuna mana kima ta ɗan adam ya nuna mana matsayi na ɗan adam kenan ɗan adam yana da daraja yana da kima gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am aya ta gaba
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
نعم wannan aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa allama adama al asma'a kullaha to bayan an samu tattaunawa tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'iku Allah sai sanar da annabi adam sunaye ga baki ɗayan su waɗanne irin sunaye ne Allah madaukakin sarki ya sanar da mala'iku malamai ya sanar da annabi adam alaihi salam malamai sun ambaci maganganu guda uku dangane da sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam to amma ina ga kamar lokaci ba zai ba mu dama wajen zayyano waɗannan maganganu da malamai suka ambata game da sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam ba za mu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gobe saboda wata sanarwa da za a gabatar ina ga za mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى وند تكن أمن شوست الدرس يكاوم وانا شكرا تأوكينا أنا قبطة تفسير القرآن مجروا من أفاتن الله يسامنا عميزان من كاوان أيوكا sanarwa ne guda daya akan abin da aka sani saboda ita tunatarwa kullun ana tunatarwa ne saboda neman dacewa da fatan Allah ya sa mu dace akwai ciyarwa da ake yi na mutanen da suke tsara gidan yari shekara biyu kenan mallan shi ya sanadin asasa wannan asusu din kuma cikin ikon Allah da yarda sa wannan shekarar kuma sai aka ƙara fada da asusu din domin ai tarayya a ciki gaba daya Allah ya ba mu ikon taimakawa kamar yanda aka sani da kullun ana ciyar da mutanen da suke tsara gidan yari kimanin mutum 60 zuwa 50 da wani abu kuma daga jiya an fara zuwa yau duk an kai kuma insha Allah ana fatan za a daure kamar yanda aka saba har zuwa ƙarshen watan Ramadana Allah ya ba mu ikon taimakawa sannan akwai asusun da aka fada cewa na kungiya din asali bai kammala ba saboda an yi rijista na local government yanzu saura na jaha ne ya rage idan an kammala sai a fitar da asalin asusu na kungiya din amma yanzu akwai asusun da za a yi amfani da shi na daya daga cikin ma'ajin kungiya din Mallam Suleiman Attahir wanda Bakura shine asalin ma'aji din to amma ya ce a bawa shi Mallam Suleiman Attahir ya ci gaba da ajiya tunda duka tafiyar baki daya ne dan haka asusun shine duk wanda yake so ya dauki account number din na banki din yanzu zan dan karanta saboda a dauka a ci gaba da taimakawa Allah ya bada ikon taimakawa asusun shine 2 7 5 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank zan ƙara maimaitawa 2 1 2 7 5 5 9 4 1 shine wannan account din da za a tura Suleiman Attahir Zenith Bank Allah ya ba shi da ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan takaitaccen sanarwa da aka yi ɗan uwa shekara na uku kenan wannan majalisi namu na tafsiri yana gabatar da abun bude baki ga ƴan uwanmu da suke tsare a gidan yari wanda ba su da ikon su ci abin da ransu ke so kamar yadda mu Allah ya ba mu wannan damar to sai muka ga cancantar mu na shirya musu abun bude baki ana kai musu fatan mu dace da yardar Ubangiji subhanahu wataala to shekaru biyu da suka gabata bare da bare waccan ana abinci ne a kai gidan yari din to wannan shekarar abun sai ya ƙara fadi bayan na gidan yari an shigo da abinci na marayu to kuma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa a watanni da suka gabata an dan tara abin da aka tara to da shi ne aka fara jiya an yi yau ma an yi gobe ma insha Allah za a yi da dan abin da yake da hannu to shi ne ake fatan ƴan uwa su ma kowa ya sa gudunmawarsa cikin wannan aiki na alkhairi musamman a cikin wannan wata mai alfarma saboda wata ne wanda yake na ciyarwa wata ne na sadaka wata ne na kyauta wanda Abu Huraira yana bayyana mana cikin hadisin da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas manzo Allah ya kasance cikin mutane ba wanda ya kai shi sake hannu
ba wanda ya kai shi kyauta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan lokacin da annabi ya fi yawaita kyauta shine cikin watan ramadana lokacin da jibril yake zuwa ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta annabi cikin watan ramadana kamar sakakkiyar iska yanzu sakakkiyar iska nan waye zai ce bai samu ba ba wanda zai ce bai samu ba to haka kyauta annabi take a cikin watan ramadana to shine kamata ɗan uwa mu koyi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wajen taimakekeniya kan wannan aiki na alkhairi da muka sanya a gaba Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki sannan kuma duk wanda ya samar da abinci na buɗa baki ga mai azumi zai samu ladan wannan mai azumi ba tare da shi an tauye masa komai ba daga ladansa ɗan uwa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa abubuwan da muka faɗa bisa kuskure ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya datar da mu da datarwarsa Allah ya iya mana duk abin da yafi ƙarfinmu ya Allah ka ƙara kariyar mana da farashin abinci ya Allah ka kariyar mana da farashin abubuwan masarufi abubuwan bukatu na yau da kullum ubangiji ka kariyar mana da farashinsa ya Allah ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasa tamu duk wani ƙalubale na tsaro ubangiji kai mana maganinsa ka taimaki musulmi a duk inda yake ka amintar da musulmi a duk inda yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته